yanda yake ciki kafin wannan matan ta samu ciki. To amma idan an duba postpartum depression din nan zai iya farawa can baya-baya. To amma saboda yana da alaka da wannan aida cikin da an haifu yaro ko kuma cikin da ya yi barisa, to koda daga wata hudu zuwa shida da yakan fara bayan ciki, to za a ce mace tana da wannan ciwon cuɗanyen tunani bayan haihuwa. To a iya gano cewa wannan yanda yanayin wannan mata take, mace matan nan take yanzu, ya yana da alaka da wannan ciwo din, shine zaka ga mace ba ta da ƙarfi, komai tana nan ragon-ragon, ba ta son ta ci abinci ko kuma cin abinci babu kuzari ko kuma ba ta da, ba za ta ji cin abinci ba, ko ga abinci ba wai babu bane, kuma sai ta kasa yin bacci sosai da dare, sai dare yi ko ayi bacci sai ta tashi ko kuma tana nan a kwanciya amma ba ta yi bacci ba har dare ya rabe ko kuma safe. Then za ta iya dan cire kanta daga cikin jama'a, komai ana hayaniya, ita tana nan a zaune, bata ma tashi ta koma wani gefe ba, tana nan ba za ta ce ba hukun ba, ko an yi magana da ita in an jaja ko an tura ta sosai sai ta kawo magana guda daya biyu sai ta yi gun kuma a wajen da kowane a cikin gida ana fara da sauransu. Then za ta iya zama mai saurin fushi ko kuma abokan sai ka gan ta janye ta yi fushi sosai, sai ka rasa meye ne aka ce a nan yanzu da zai kawo irin wannan fushi din. Then irin wannan matan kuma sai su fara tunanin ɗauke ran kansu ko kuma su ce za su kashe kansu, ko ba sun faɗa da baki ba, sai su tsaya alakan da zai kawo wani lani ko rauni da zai iya haddasa mutuwarsu. Wannan su ne alamomin da za a ce kai wannan ba halinta ke nan a da ba. Bayan haihuwa nan da wata biyu ko uku ne na ga ta fara yin wuri wannan ayyuka, to za a iya fitowa a tantubi masu ilimin kimiyya ko kuma na likitanci cewa ga shi fa ba mu gane kan wance kaza ba.
To likita, musamman ma idan aka ga tana waɗannan halayya sai kuma ba a ɗauki mataki da gaggawa ba, yaya abin zai iya kaiwa?
Idan ba a ɗauki mataki da gaggawa ba, to zai iya komawa da kanshi amma ba lallai bane, kuma zai iya dada rikicewa har ta sama a ce ta aukace ki baki daya. Saboda haka idan an lura da wannan mataki na farko shine a fito asibiti a samu doktoci a duba, in ya so a ce ma ba abin da ya so yake damunta, komai lafiya lau, ya fi kwanciyar hankali game da abin ga wanda za a ce ba abin da yake damunta kuma tana da babban damuwa. Wanda yake nan na biyu, idan ba a ɗauki mataki ba, to zai da rikicewa ko kuma abubuwa su janye, idan wannan sinadari na hypothalamus da pituitary da har adrenal din Allah ya kawo sun fi tare kansu kuma, to amma da wuya wannan ya faru, sai dai ba a ce abun ba zai yiwu ba, in dai jikin dan Adam ne Allah ne yake da komai, sai kuma yanda ya yiwu shi muka gani. To idan an dauki ba dauki mataki ba, za a iya samu ya jada lalacewa ko kuma a ce ta zo wata rana a zuwa gan ta ji ma kanta ciwo saboda tana tsatar da rayuwa ta ishe ta, tana so ta mutu ko ba ta faɗa ba, to kaga bai kamata ba a bar ana kallo sai ya kai ga wannan mutu, in ma ba an zo antar ta riga ta kashe kanta ba.
Na'am, to likita, yaya ake kula da matan da suka samu kansu a wannan hali?
To babban kula da shi shine yan uwa mu yi la'akari da junanmu, wanda an haifu abinda aka gani ba daidai ba ne, to a fito da wuri neman bayaninsa da kuma yin damuwa ne neman sakamakon yadda za a yi a magani a magance shi, domin idan an ma fara magani da wuri, to sakamakon ya fi kyau ga da ana ta kallo kila sai da aka zo wata rana aka ga cewa ko ta yi kokarin kashe kanta aka san cewa kai wace kasa hankalinta ba daidai ba ne, mu fita yanzu, to kaga kila ya yi nisa, to ko an yi maganin sakamakon ba ya yi kyau sosai ga idan an kwa mutunta shi da wanda an fara da zara an gan alamar ya fara ya dan canza daga yanda take da banda wannan sariya ana da magunguna sha bazan ambaci sunayen su ba da yake idan ya samu asibiti doctorin asibiti ko doctorin haihuwa obstetricians irin mu ko kuma doctorin psychiatry in wajen da yake da doctorin psychiatry to akwai maganin da za a bada Allah zai kawo sauki
sani ba dauki mataki da gaggawa ba har abin ya ta'azzara indai aka fara magani kuma daga baya ana iya warkewa
in ba dauki aka bari yayi nisa ka aka soma magani ana iya warkewa amma yanda aka bar abun yayi kama cikin to samun sauki ma banda ba zai yi kyau sosai kamar in an fara da wuri ba yakan dauki lokaci shi yasa nace kula da kanmu da junanmu cewa kai an ne wace kaza tunda ta haifu ba irin na da ba to imma ba ali ne da ya danganta da irin wannan ciwon tunani ba dan an fito an yi bayani za a iya gaya musu da za a ce a ba abin da yake damunta kawai ita tana wani rikici ne ko wani abu ne daban a sashi a kan wannan amma ba wai sonta ba ne rashin lafiya ne na zuciya ko na tunanin shi yake damunta so idan mun kula da juna muka ba juna general care wato wannan kula da juna yana sa sakamakon abin da za a samu idan an fara magani yakan fi kyau sosai
daga ƙarshe wasu hanyoyi ya kamata a bi don kariya daga shiga irin wannan yanayi na damuwa takura da kuma cunkushewar tunani bayan haihuwa
to hanyoyi da dama na daya shi ne a samu yin ciki a cikin koshin lafiya bayan an sami ciki a yi ciwon awon ciki a wajen da akwai malamin asibitoci da kayan aiki idan an zo haihuwa kuma a yi kokari a je asibiti a haihu a asibiti saboda wani sayi abinda ke haddasa wannan zuciya shine wani wahala da rashin kula da mace ta shiga lokacin da za ta haihu kuma da ciwo da komi ko kuma sakamakon haihuwa an yi wahala nakuda har an zo an haihu yaro ya mutu kaga duk wayannan abu ne da zai zauna a zuciyar mutum to iri wayannan idan an yi tsari antina kiwon lafiya ciki sosai awon ciki sosai da kuma a haihuwa a asibiti kaga ba za a ma bar a barta cikin nakuda ta sha wahala ta sha wahala a ƙarshe ta fita da kyar kuma yaro ya mutu sai ta gashi nan an gama an dauki ciki ko an san ta da ciki an san ta haihu babu yaro to yi wannan damuwan idan an yi antina ta zai rabu shi kuwa zai sa tunanin zuci yi wannan da zai cike da mace cikin wannan damuwa zai yi
mutumin inda yake zama ko mai aure ne ko mara aure ne dalili shine muna son mu san tushen shi domin ba mu san tushen mutumin ba bare mu iya san ainihin damuwan ba wata killa wurin aiki shine yana da wasu damuwa ko zama tsakanin ɗan uwa a gida ko tsakanin mata da miji ko tsakanin irin hali da ƴaƴa suke ma yara ko kuma iyaye suke yi ma iyaye ko kuma abin da iyaye suke yi ma yara shine na burgite ma mutum hankali so muka ba su shawara mu kuma yi musu counseling domin su nema taimako a asibiti ko kuma waɗanda su yi karatu ta fannin irin wannan cututtuka da waɗannan burkitar da ma mutum kwakwalwa.
To da yawa idan wato mutane suka shiga irin wannan yanayi sukan gudu zuwa wurin ku ne da ganin cewa za su samu mafita ko kuma za su samu warkarwa. Kana ganin kaman malama addini suna taimakawa wato wajen warkar da irin waɗannan yanayi?
Ba dukansu ba. Don kika akwai waɗanda sun gane cewa damuwa ne. Akwai kuma waɗanda za su ce a'a su wasu ruhohi ne sun shiga musu har kai. To in ya faru haka shi ne ki gane za a aje su. Wani lokaci har sati ɗaya, sati biyu ana addu'a. A cikin addu'an ba a ga wani canzawa ko wani taimako da yana kawo musu ba. Amma su da kansu da yawa rashin sani ne. So ba kowane pastor ko reverend a church ne yakan gane ba. Shi yasa a yadda muke ciki yanzu akwai mutane da yawa suna tafiya haka da irin wa'innan damuwa domin ba su samu ainihin wanda zai taimake su ba.
To amma su malaman addinin nan ko kuma a ce pastoci wani lokaci za ka ga kamar yadda ka yi bayani za a ɗauki mutum a ajiye shi har mako ɗaya mako biyu ana ta mishi addu'a wani lokaci za a samu ɗan sauki amma daga bayan sai ka zo ka ga abin ya sake dawowa. Kana ga kamar me yake janyo haka ne?
To kin san a cikin addu'a ko kuma cikin ba da shawara wani lokaci akwai kalmomi da su pastocin suka yi amfani da shi a turance ya kance za su hypnotize nasu wato assurance da ba su tabbaci cewa wannan damuwan in kun yi kaza zai tafi ko kuma wani lokaci akan ba su wasu abubuwa ma har su sha. To wani ganye da ruwa da abubuwa daban-daban dai
waɗansu mai ma da ake ce
anointing oil to nke gara kamar wasu anointing oil din ma da ke sunan da ke kan anointing oil din ya kan ba mai irin wannan damuwa ƙarfi wata killa don ya sa zuciya ya yi amfani da wannan zai taimake shi. To da fari ya fara amfani da shi ki gane da gaske zai samu zuciyar shi ya kwanta hankalin shi ya zo wuri ɗaya amma a kwana tashi sai ga an koma gidan jiya.
To daga ƙarshe idan sun zo yaya kuke ba su wani shawara kuke ba su tunda dai sun tabbatar da cewa idan suka same ka a matsayin pastor ko kuma a matsayin malamin addini suna ga kaman duk wannan damuwan da suke da shi har ma wayansu da yana zama yanzu kamar hauka zai warware wace shawara kuke ba su?
Kamar ni kam kamar da na faɗa tun farko sukan zo wurina in wanda zan iya handling ne sai mu yi appointment so biyu uku haka har iya yiwu na riga na san tushen damuwan shi na kan sa kai sosai don taimaka amma a ƙarshenta mukan ba su shawara su nemi inda za su samu taimako.
Come on, I'm not gonna give my Mustapha Aliyu Barando murshi jama'atul Nasrul Islam karamar hukumar Jos ta Arewa. Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin amma ba'd. Hakika wannan kalma da ake kiranta da tuna da suna depression a turanci wanda a hausance ake gani kamar damuwa ne yakan haifar da haka. Abinda na fahimta game da wannan kalma shine damuwa ne da yakan samu dan Adam wanda har yakan kai ga ya burkita lissafin shi da kwakwalwar shi, wanda wani lokaci sai ka ga mutum yana wasu abubuwa ko fitsiye-fitsiye haka ko makamacin haka, wani har ta kai ga ya Fatima bai san hanyacin da yake ciki ba. To so da yawa wannan abin da yake samu yake kawo irin wannan so da yawa damuwa ne da mutum ya shiga, ko ya rasa wani masoyin shi, ko ya rasa wani dukiyar shi, ko wani abu makamancin haka. To so da yawa wannan shine yake kawo irin waɗannan abubuwa wanda za a yi ta fama a yi ta fama, amma sai ka ga cewa dai mutum dai abun yana mutum yana kadan 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 har ya zama cewa ya girma, ya zama cewa ya kai yanda control din shi ma sai zama da damuwa.
An sau da dama akan idan aka ga irin wannan yanayi sai ka ga an rikice musamman a gida, sai a danganta shi da aljannu ko iskoki ko kuma wani yanayi, ya kuke ganin haka?
Gaskiya ne wani lokaci abin yana kama da aljani, amma so da yawa din ba aljani bane, damuwa ne sabuwar da take kawo irin waɗannan abubuwa. Domin shi cuta na aljani gaskiya ne a musulunci akwai cuta na jinnu, to amma wani lokaci rashin fahimtar ta sai a danganta depression da matsayin cewar gabin jinni ne, saboda me kwakwalwa idan abu yayi mata yawa ya mata yawa ya mata yawa to za a kasa samun control a wajen mutum, wanda shine wasu take ganin cewar kamar tabin aljani ne ya samu mutum, amma shi tabin aljani ai zaka samu shi a wani lokaci akwai sanda zai tashi, akwai sanda kuma sai a dauki lokaci ba a same shi ba, amma shi wannan depression zaka samu cewar su da yawa sai dai a ce mutum an sa shi ko yayi bacci ko wani abu makamancin haka shine zai kawo kwakwalwar shi ta samu nasuwa. Shi kwakwalwa ce ake nema ta samu nasuwa, to sannan sai kaga ya wutsake. To amma shi wancan bugun aljani ai kwata-kwata ma mutum baya hayyace shi bai san cewa menene yake ba, a wasu duniya ma yake shi bai san ta ba kwata-kwata. So wannan shine bambancin su kenan.
To a da yawa fa kuma sau da dama idan aka samu wannan yanayi akan rugo a zo wurin ku musamman malamai saboda neman taimako, me kuke yi musu?
To alal hakika na farko dai kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a Alkur'ani cewa dukkan damuwa in ta kai damuwa to maganin ta Allah. Allah ya ce ku roki addu'a ku roki Allah, saboda haka shine zai yayi. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗa cewa addu'a shine makamin dukkan mu'mini. To saboda haka idan irin waɗannan sun zo sun samu manuma, to abu na farko akan yi musu addu'a da fatan cewar Allah ya dauke musu. To amma yin addu'a fa bai hana kuma a ce a je asibiti, domin dole abinda za a yi dole ne sai an bi matakai, domin akwai abin da ke cewa tsani Allah shine mai yin komai, tunda ko asibiti ka je Allah ne mai warkar da kai. To amma ba za ka zauna a gida kawai ka nada hannu ka ce Allah warkar da ni ba, a'a za ka yi addu'a sannan kuma za ka tafi asibiti, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kayyid thumma tawakkal, ka dogara da Allah kai ka nema wa kanka mafita sannan ka dogara ga Allah. To saboda haka idan suka zo abinda muke musu muna musu addu'o'i, idan aka yi addu'a kuma sai a duba a ce musu wannan ku je wajen likitoci su kuma su bincike ku su gani, su ma in sun duba in nasu ne wanda za su iya yi, tunda kamar yadda aka faɗa depression ne, to kaga akwai magunguna, akwai allurai, akwai shawarwari kuma har yanzu da za su ba wa mai irin wannan damuwa. To idan sun duba sun ga cewar abun ba bangaren su bane, su ma sai da sake cewa koma wurin malamai su je su yi addu'a, domin su ne yake ga suka fi kusa da Allah, saboda ka a roki Allah sunan suna bada magani nan kuma ana addu'a, to sai ta taru gaba daya sai ta yi tasiri sai kaga an samu sauki.
Amma ya kuke fahimtan wato wannan yanayi na depression da kuma yanayi na taɓin hankali?
eh hakika kamar yadda na faɗa suna da dan bambanci domin shi depression kamar yadda na faɗa dama damuwa ce take kawo shi ko mutun ya rasa wani masoyi shi ko kuma ya rasa wani dukiya shi ko ya kwallafa rai akwai wani abu da yake so ya sai ya samu ko na mulki ne ko na mukami ne ko wani abu haka to ya kwallafa rai to dole zai ta kawo masa damuwoyi kwakwalwar shi ta yi ta tuna abubuwa da yawa ya zama cewar ya fita a hayyacin shi bai iya cin abinci baya iya bacci bai da nasuwa bai da komai wannan shine bangaren depression kenan shi kuma bangaren jinnu kamar yadda na fada zaki samu cewar shi lokaci lokaci ne yake ka san wa mutum wani lokaci idan akwai abin da zai iya cutar da mutum to jinnu sukan dige shi saboda kar ma ya kai kanshi wannan wajen balle damuwar ta sare shi saboda ka sai ya fadi ya zama cewar baya hayyace shi sai kiga wani tamkar ya mutu wani kuma ya so mane sai an samu wani lokaci can ya natsu ko an yi masa addu'a wani ayyafa masa ruwa da makamantansu to shi sai ya dawo idan jinnu ne amma shi wancan kamar da na ga miki shi fa dole addu'a sa'annan kuma neman magani da ya cire damuwar a zuciyar shi shine yake kawo ake samun sauki a ciki wanda shine bambancin su kenan
a lokaci sai kaga ana bangwamin mutum ko kuma ba a nuna masa kauna a lokacin da yake bukatan wannan kauna ta yadda har zai dawo da wannan hankalinsa ina shawaran ka ga musamman yan uwa ko da a cikin iyali ne ko kuma iyaye ne idan suka samu kansu a cikin ko kuma wani wanda yake da irin wannan yanayi
alhamdulillah kamar Allah madaukakin sarki ya gaya mana ya nuna mana tsarin yanda duk ya kamata mu tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya gaya mana cewa fiyayyen mutane shine wanda yake taimakon mutane kullun dukkan halitta da ka gani gabaki ɗaya ko da mutum ne ko ba mutum ba duka Allah ne ya yi shi kuma tabbas yana da haƙƙi wanda ya kamata ga ƴan uwa duka su kiyaye masa so idan mutum ya tsinci kansa a irin wannan yanayi ba kore shi ake yi ba a'a kokari ake yi domin kai ma gobe muka san me zai iya samun ka ba saboda haka idan ka ga mutum ko ka san shi ba magana family ba ma ko da ka san shi da kai ko baka san shi ba ka zo ka tarar da shi a irin wannan yanayi to yana da kyau ka tsaya ka tausaya ko da ba za ka ce masa komai ba dai ka nuna ne jimamin ka da tausayin ka a cikin zuciya ka nuna musu haka kafin ka tashi ka wuce idan kuma ya zama dan uwa ne ko din community ne to abin da ya kamata cewar ai ta tsaya shi da addu'a kuma a dinga kokari ana jan hankalin shi ana rarrashe shi ana tausaya mishi ana nuna masa cewa wannan kamar jarrabawa ne kuma zai wuce wutan komai zai iya wucewa saboda haka da wata kila bai da shi amma yanzu wani dalili ya kawo abin ya same shi to kuma ya sani cewa a kowane lokaci Allah zai ya dauke masa ya zama cewa ya abinna so abinda ake so al'umma su dinga yi kenan a dinga jan irin waɗannan mutane a jiki a yi musu addu'a kuma a ba su shawarwari shine abinda ya kamata kenan
I'm going to show you.